ولا مذل له ومن يدري فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بارك الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari a cikin wannan unguwa ta Rijiyar Zaki a cikin jihar Kano. A yau muna 14 ga watan Ramadan hijira 1444, wanda ya zo daidai da 5 ga watan hudu miladiya 2023. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki a jiya, bisa ikon Allah Maɗaukakin Sarki da horewarsa, mun gama tafsirin abin da ya shafi suratu Sajda. Insha Allah ta'ala, a yanzu za mu fara tafsirin suratu Al-Ahzab. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
نعم. وأن سورة القرآن التي تفن تفسيري دمان السنة كما حتى رويت سنة لك عبد الله بن عباس وأبي بن كعب ba ta da wani suna kuma sai wannan sunan suratul ahzab. An kira ta da wannan suna saboda a cikinta an yi maganar al-ahzab, an yi maganar waɗannan runduna lokacin da mushrikai suka yi ganganko, suka yi runduna don su ga sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama, sun gama da musulmi, amma Allah maɗaukakin sarki ya karya su. وكفى الله المؤمنين القتال. وانا سورة مدنية معنى أن سوق الدئيسة باية الهجرة باتفاق ما نمي جدا سوى أن حكيتون عبد الله بن عباس سوى أطيع آية دا تسوق كم أورم النبي صلى الله عليه وسلم نزيل بنت جهش سوى أن حكيتون عبد الله بن عباس سوى تسوق النفكة banda wannan ittifaqin malamai sura ce madaniya. Ita ce ta 90 a lissafin surorin da suka sauka cikin Alƙur'ani. Alƙur'ani yana da sura 114, wannan ita ce ta 90 wajen sauka. Ta sauka bayan suratul Anfal, gabanin a saukar da suratul Ma'ida. Ibnu Ishaq ya rawaito cewa saukar wannan sura ya kasance a shekara ta 5 bayan hijira, kamar yadda Ibn Rushd ya tafi a kai. Amma Ibn Wahab da Ibn al-Qasim sun nakalto daga Imam Malik cewa wannan sura ta sauka a shekara ta 4, shekarar da aka yi ghazwatul ahzab, ita ce ghazwatul khandaq. Duk ana kira ana cewa ghazwatul ahzab, ana cewa ghazwatul khandaq, ta sauka a wannan lokaci. A lokacin musulmai su 3,000 ne, amma kafirai sun kai mutum 10,000 wanda suka zo suka kewaye garin Madina, kamar yadda sura za ta yi magana. Adadin ayoyin wannan sura ɗin aya 73, wannan da ittifaqin masu lissafi, babu saɓani a kai. Duk da cewa akwai riwaya da ta zo wanda Imam al-Hakim ya rawaito ta da Imam an-Nasa'i daga Zirr ibn Ubayy, yana cewa Ubayy ibn Ka'ab ya tambaye ni cewa yaya kuke kirga suratul Ahzab, nawa kuke kirga suratul Ahzab? Sai nace masa muna kirga ayoyinta 73 ne. Sai yake cewa a'a, ta rantsa da wanda ubai yake rantsuwa da shi mana ubai bin Ka'ab yana yin rantsuwa cewa suratul ahzab ta kai girman suratul baqara kuma mun karanta a cikin tafadin Allah al-shaykh wa shaykhatu idza zanaya farujuhuma al-batta lakana min Allah wallahu azizul hakim yake sun karanta wannan aya amma kuma sai aka shafi cikin abin da aka shafi sai wasu ke dogara da wannan riwaya kamar shi'a yake wannan yana cikin dalilan su da cewa al-qur'ani ne shi kaza amma duka malamai waɗanda suka inganta wannan riwaya wasu malamai sun rauna ne riwaya sai ma ta inganta da Ubay ibn Ka'ab yana magana ne kan gabanin ashafi wasu ayoyi dan ba da yadda za a yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su kaf sahadu kan suratul ahzab aya 73 ce ya zama a ce gaba ɗayan sun haɗe baki sun goge wata aya kuma Allah ya kyale su har zuwa yau da haka ayoyin da sahabbai suke cewa sun karanta a cikin alqur'ani amma yanzu ba su cikin alqur'ani to suna cikin irin ayoyin da aka shafe tilawar wasu an shafe tilawar da hukunci wasu kuma an shafe hukunci an shafe tilawar amma hukuncin yana nan kamar wannan aya da Ubay yake faɗa cewa dattijo ko tsoho da tsohuwa ko dattijo da dattijuwa idan suka yi zina ku je su yi haka wannan hukuncin yana nan duk wanda yake a sanyi ya yi aure ko yana da aure to idan ya yi zina ta tabbata yin zina hukuncin su jefe wani hukuncin yana nan amma ita aya an riga an shafi ta wanda malamai kuma sun yi bayani da haka idan ma wannan riwaya an ɗauke ta a kan inganci to Ubay yana maganar gabanin a shafi waɗannan ayoyi yake cewa ayoyin da sun kai girman suratul baqara haka nan abinda aka rawaito daga Nana Aisha Allah ya kara mata yarda cewa suratul ahzab ana karanta ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan aya 200 amma daga baya da aka hada alqur'ani sai ya zama iya abinda aka samu kenan wannan ma idan ya inganta shi ma dai ana daukar shi akan annabi domin lokacin da aka tattara wannan alqur'ani a zamanin sayyidina Usman a zamanin sayyidina Abu Bakar aka fara yi sannan zamanin sayyidina Usman aka zo aka kare yin karo na biyu to duka waɗannan sahabbai suna nan inda da wani abu na alqur'ani ba za su haɗu da baɗi ta yi shi al'umma su ƙone ba da haka da abin da ya gani babu shi a cikin alqur'ani to wannan abin in da akwai shi to an soke tilawar shi ko an soke shi da haka ya zama kamar yadda yake domin Allah ne ya alƙawarin zai kare alqur'ani kuma alƙawarin Allah gaskiya ne kuma Allah ya cika wannan alƙawari kuma muna ganin abin da yake gwada wannan karewar da Allah ya yi wa alqur'ani muna ganin ta a yau ta yadda idan mutum ya karanta ba daidai ba za ka ga an gyara masa ko daga manya ko ƙanana ko balarabe ko da ba balarabe ba kaga wannan ya nuna Allah ya cika alƙawarinsa na kare alqur'ani daidai da wasali in mutum ya canza sai an gyara masa in ma a wata ƙira'ar ne sai a ce to a ƙira'ar da kake yi ba haka yanzu ba a ƙira'ar ka za ne yanzu haka duk wannan kariya ce da Allah ya bai wa alqur'ani kuma har yau ana karatun alqur'ani da sanadi har yau ana karanta alqur'ani da sanadi abinda nake nufi har yau akwai malamai da yawa da za su koya maka alqur'ani kuma su gaya maka malamin su da ya karantar da su wannan alqur'ani din shi ma malamin ya faɗi malamin da ya karantar da shi shi ma ya faɗi wanda ya karantar da shi haka har a je san annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake kira ijaza yanzu haka in ka je masallacin Madina da masallacin Makka da kuma wasu manyan masallatai na manyan garuruwan musulmi za ka samu makaranta na alqur'ani da in ka zo ka je da su alqur'ani ka sauke za su baka ijaza za su baka shaidar cewa ka karanta alqur'ani su baka takardar rubutacciya wani dan wani ya karanta alqur'ani a guri na ni wani ni kuma da naka rance shi a gurin wani shi kuma da ya karanta shi a gurin wani shi kuma a gurin wani har abokan sahabi har abokan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nan har yau har gobe duk wanda yake so zai iya zuwa ya samu zai karanta qur'ani gurin waɗannan masu ijaza ta mashi shi yasa yana cikin ka'ida koyon alqur'ani ana koyon shi bitalafi ana koyon shi ta hanyar karantarwa a karantar da kai haka mala'ika jibril ya karantar da manzon Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai haka sahabbai ya karantar da tabi'a haka yau kuma su karantar kuma duk wanda yake karatun alqur'ani inda yana karanta alqur'ani bisa ilimi to zaka karanta wa zai ga malami shi ba malami zai faɗi malamin shi haka abin yake tafiya har yau to ba zai yi a ce duk wannan tsaro da Allah ya bai wa alqur'ani amma kuma ya bai wa sahabbai dama sun goge wani abu a ciki Dan haka duk abin da babu shi a cikin Al-Qur'ani to wannan abin koda an karanta da shi a zamanin Annabi to daga baya an soke tilawar shi shi kuma nafsu annafsu shi yake wa wannan abin da Al-Qur'ani ya tabbatar da shi malamin tafsirin ayatin aw nusiha nahtu bi khairin minha aw mithliha malamin kuma duka sun tabbatar da shi waɗanda suke inkarin shi suna inkarin shi ne babu wata hujja amma akwai nafsu kuma kala kala ne akwai inda za a goge tilawa idan hukunci yana nan kamar wannan ayat da muka ambata akwai inda za a goge tilawa da hukuncin gaba daya duka akwai a cikin Al-Qur'ani akwai wanda za ka akwai tilawa amma hukuncin ne aka goge duk wannan malamai sun yi bayani wannan sura ta suratul ahzab mafi girman abin da take karantarwa shi ne bayanin gwagwagwa da aka yi da kafirai wajen ganin sun murkushe manzon Allah da sahabbai a cikin garin Madina sun yi gayya Qurayshawa sun yi gayya daga kabilu daban-daban suka haɗu wajen mutum 10,000 suka zo su garin Madina da niyyar su kashe musulmai gaba ɗaya su gama da addini amma kuma manzon Allah da sahabbai suka fito suka tunkari su kuma daga baya Allah ya aiko iska kamar yadda za mu karanta ta yi fata-fata da waɗannan kafirai ta kora su ta tarwatsa su su samu cimma abin da suke jibe ba daga nan wannan sura ta samu sunan da Al-Ahzab yawancin ayoyin cikin ta akwai sababin nuzul a ce aya kaza ga dalilin saukarta to amma dai duk da haka kamar yadda muka faɗa mafi girman abin da suke karantarwa shine raddi ga munafikai kan abin da suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na maganganu na cikarwa tana musu raddi sannan kuma akwai raddi kan abin da ya shafi maganar da suka yi kan auren Annabi sallallahu alaihi wasallam da Zainab bint Jahsh ita Zainab bint Jahsh da farko ta aure Zaid bin Haritha shi kuma Zaidu balallan bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zamana ma ana kiran shi da sunan Zaidu bin Muhammad ma'ana Zaidu dan Muhammad saboda ana ganin manzon Allah ya tabbace shi ya dauke shi a matsayin ta wanda daga baya zamu karanta hukunci zuci a kunce wannan tsari kowa a dangana shi zuwa gaban shi to sai ya zama Zainab ta aure Zaidu a ka'idar Larabawa ka'idar jahiliyya idan dan da ka rika kai ta banne shi ta mai da shi da idan ya auri mace to in ya sake ta ba za ta aura ba kamar dan ka ne da ka haifa to sai zamana Allah ya lalata wannan hukunci ya kuce wannan hukunci na wannan sai aka ce manzon Allah zai aure Zainab to sai suka faɗi maganganu to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi a cikin wannan sura sai yadda Allah ya hana su kuma aka sauke wancan hukunci cewa duk ɗan da ba ɗan tsatsanka ba idan ya auri mace saki kana iya aura sannan kuma ayoyin surorin ko kuma in ce ayoyin suka yi bayanin cewa hukunce-hukunce na gaskiya su ne hukunce-hukuncen Allah maɗaukakin sarki domin duk abin da Allah yake faɗa gaskiya ne sannan a cikin wannan sura akwai bayanin abin da yake nuna dangantakar Annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minai dangantaka ce mafi ƙarfi dangantaka ce ta fi dangantakar zumunci tsakanin mu'minai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzon Allah a gurin mu'mini ya fi masa mahaifi da mahaifiya da ɗan uwa yadda manzon Allah yake a gurin mu'mini to wannan sura ta yi wannan bayani ne sura ta faɗaitar kan roƙo da abin da Allah ya shar'anta da jaddada alƙawari na bin abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da kira cewa mutane su lura da yadda Allah ya tattafa da waɗancan runduna da suka yi nufin farwa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da yadda Allah ya ije musu kai da munafikai sannan kuma sura ta yi yabo a cikin sura akwai yabo ga mu'minai wanda suka tsaya kan gaskiya suka tsaya wajen kare addini da irin ni'imar da Allah ya yi musu ta mallaka musu wuraren waɗannan kafirai inda aka zama da su kuma wuraren ya zama na musulmi sannan kuma sura ta yi maganar zamantakewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da matan shi da falalarsu da bayanin iyalan falalar iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da tsoron musulmi gaba ɗaya sannan kuma a cikin surar an yi magana abin da ya shafi idda ta matar da aka saki gabanin ta tayi an yi maganar shi tana da idda ko ba ta da idda da abin da matan da ya halatta manzon Allah ya aura an biro mata wanda ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura cikin sura an yi maganar hijabi, hijabin matan annabi da hijabin matan mu'minai da ƴaƴan mu'minai idan za su fita ya kamata su fita. Sannan a cikin sura an ja kunne akan yaɗa jita-jita da munafikai suke yi na jin wurare suna yaɗa ƙananan maganganu. Sannan an cike surar da nuna girma na shari'o'i na Allah maɗaukakin sarki da ƙara jaddada bin wahayi. Sannan a ƙarƙashin wannan an yi maganar bin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ambaton Allah yawan zikiri da kuma girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da umarni da yi mai salati da kuma jan kunnen munafikai da su guji cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama don kada su faɗa irin abin da ya samu mutanen annabi Musa yayin da suka cutar da shi. Wannan a taƙaice abinda wannan sura ta ƙurfa kenan. Allah maɗaukakin sarki bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, ittaqillaha, ka kiyaye dokokin Allah, wala tuti'il kafirin, kada ka yi biyayya ga kafirai, wal munafiqin, da munafiqai, inna Allah kana aliman, hakika Allah masani ne, hakiman kuma mai hikima ne. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan aya da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai aka kirawo shi da siba ta annabtaka, ya ayyuhan nabi, saboda ne, saboda a nuna abin da za a faɗa ɗin nan yana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da za a tattauna a cikin surar yana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ake yi sura ta buɗe da siba shi da kiran shi da siba ta annabta, kuma yana da alaƙa da annabta ɗin. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nabi a cikin wannan sura. An kira annabi sallallahu alaihi wasallama a wurare biyar kuma a kan manufa daban-daban. An kira shi da wannan suna ya ayyuhan nabi. Na farko wannan da muka karanta, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin, kuma an kira shi da annabta, ya kai wannan annabi, ka kiyaye dokokin Allah. Ana an buɗe surar da nuna babban aikin annabi sallallahu alaihi wasallama, babbar misalar manzon Allah shi ne kiyaye dokokin Allah da kuma bin Allah maɗaukakin sarki da kuma karantar da bin Allah maɗaukakin sarki. Kira nabi da aka yi ne a cikin wannan sura shi ne inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna umtikunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wannan kira shi kuma an kirawo shi ne don a nuna matsayin matan annabi, don a ƙarƙashin wannan ayoyin da suka biyo bayan wannan aka yi magana darajar matan annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda zamansu da annabi ya sa suka samu daraja da falala, shi yasa Allah ya buɗe da kiran ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi. Dan a gaya maka kai mu'mini ne da za ka karanta abin da za a faɗa, to abin da za a faɗa mai girma ne ya shafi matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kira na uku da ya zo a cikin wannan sura shi ne cikin aya ta 45 inda Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira azwa kashi. Anan an kira annabi ne da wannan sifa din saboda abin da za a yi magana, za a yi magana yadda sakon manzon Allah yake. Manzon Allah ya zo bashiran wa nadhira, mubashiran wa nadhira, yana yin bishara ga wanda suka bi Allah da aljanna, yana kuma yin gargadi da wuta ga wanda suka saba wa Allah. Kira na hudu da ya zo a cikin wannan sura shi ne inda Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka, har zuwa karshen aya, aya ta 50. Ita kuma wannan aya an buɗe ta da kiran annabi sallallahu alaihi wasallama don a yi bayanin matan da ya halatta manzon Allah ya aura, aka jero su kamar yadda za mu gani a cikin wannan aya. Kira na biyar da ya yi cikin wannan sura shi ne kiran da aka yi kira annabi sallallahu alaihi wasallama, aka faɗi da duk wanda ya kamata matan annabi su fita da su da matan mu'minai da kuma sauran mu'minai gaba ɗaya. Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banati wa nisa'ika wa nisa'ika qul li azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Waɗannan kira guda biyar duka za mu ga an kirawo manzon Allah da ya ayyuhan nabi. Kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan suna na da wannan sifa ta annabta yana cikin abin da ya zo alqur'ani a wurare daban-daban, kuma ana nuna maka girma na annabi sallallahu alaihi wasallama. da daraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai da zaza ana kiran shi ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr sa qalin sauran annabawa sauran annabawa za ga inda kira shi da ya kuma a ambaci suna ya ibrahim a'rid an hadha ya musa inni tafaytuka 'ala an-nasi bi risalati ya ruhu duk Allah ya kira annaba ya isa duk an kira su da haka amma manzo Allah sai ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul haka yazo a cikin alqur'ani saboda ni anuna ma girma da matsayin na annabi sallallahu alaihi wasallam wani gurin kuma za ga an kawo kalmar annabi din da ar-rasul din sai kuma a fadi abin da yake na sifa ko na girma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai nuna ma darajar shi da kimanci a inda aka ambaci sunayen manzon Allah a cikin alqur'ani za ga abadi ne na bada labari wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar har zuwa gulali ne guda hudu da Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama duka za ga babu ikhbar ne babu ne na labari kamar misali inda yake muhammadur rasulullah ko ake a tabbatar maka mai wannan sunan manzon Allah ne da aka kasani wanda yake amsa wannan sunan manzo ne na Allah kamar inda Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasul manzo Allah muhammad ba kowa bane manzo ne na Allah nan ba kun da tabbatarwa ne da inda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum to haka za ga babin ikhbari ne Allah madaukakin sarki yake bayarwa saboda a nuna girma da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam yasa wajibi ne akan mu duk abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallama domin yake cikin girmamawa idan muna da usulu muna da kalmomi wanda za mu faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama wata kalmar in mutum ya faɗa ba wai kuskure bace ko a ce ba zunubi bace ba laifi bace to amma girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka yi shi cikin girmamawa da ladabi saboda ne saboda haka alqur'ani ya nuna mana ana girmama annabawa daga cikin hanyoyin girmama annabawa akwai yin ladabi yayin magana da su musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda alqur'ani ya nuna mana hatta da jabriya an hana mu inna manzon Allah ya wanda wannan ladabi yana nan ne ake karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an hana mu bayyana kamar yadda Allah ya ce wa sahabbai la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kada ku sanya kira manzon Allah tsakaninku kamar da kuke kira junan ku ma'ana ku kira shi cikin ladabi haka da duk wani abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama ku girmama shi saboda ne saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi istaghfirullah ka kiyaye dokokin Allah domin at-taqwa shine mutum ya sanya abin da zai ce na shamaki tsakanin shi da azabar Allah ana an kira manzon Allah an bar su umarni da istighfar kuma kamar da shek Ibrahim yake faɗa shi yawanci umarni yana zuwa ko dai baka tabbata da Allah sai a baka umarni ka tabbata da shi kana zaune sai a ce tashi yanda aka ce wanda tashi umarni wannan umarni da aka baka ya nuna kafin a baka umarni ba sai kake ba to wannan gaba da farko kenan gaba da ke ana iya baka umarni ana nufin ka toge akan abu da ka ba ana nufin baka tabbata da ayyun ba a'a so ake ka toge kan abu ma'ana ka zarce ka ci gaba da yi kana iya ce wani ka ga ka tsaya ka tsaya ina zuwa sai kake ba sai ce wani ka tsaya ina zuwa amma me yake nufi ka ci gaba da tsayuwa ina zuwa ai kaga kana tsaye ne ya faɗa wani sa'in kuma ana bada umarnin abin da kana da shi a dunkule amma yanzu ana so a baka umarni daki da haka misali da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl kaga anan umarni ne aka bayar aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kai imani sai aka ce aminu billahi ku imani da Allah sai kuma aka ci gaba da tafsiri sai aka kawo jerin wasu abubuwa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi da littafin da ya saukar wa manzansa wal kitabi alladhi unzila min qabl wal kitabi alladhi anzala min qabl da littafin da aka saukar gabanin wannan kun ga nan umarni ne na bada tafsiri to anan da aka ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi istaghfirullah ka kiyaye dokokin Allah. Shin wannan yana nuna da Allah ba ya kiyaye dokokin Allah? La. An ba da umarnin da ya ma'ana ya dore ya ci gaba da yi. Shine wannan muka bayar misali na bin kana cewa ne ka tsaya ina zuwa, a ce kake cewa ne ya ina zuwa, ina nufin ka ci gaba da cewa. Da haka ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ikkatun ba. Wana ka dawwama kai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Shine ma'anar wannan umarni din. Dan haka Allah madaukakin sarki ce manzon Allah ya dawwama kai kiyaye dokokin Allah. Ana an fuskantar da maganar annabi. Amma har mu al'umma ta muke da take. Domin idan annabi wanda babu kamar shi kamar yadda muke jawara. Da yadda Allah yake kiran shi da sifar annabta. Allah ya ce masa istiqin ma to ina gani da kai. Ashe min ba da aura. Komin girmanka, komin iliminka, a ce ma istiqilla ba kaskanci ba ne. Kuma min ba da aula mu mu kiyaye dokokin Allah, domin manzon Allah kiyaye ne, Allah ya kare. Amma Allah ya ce istiqilla, da haka maganar mu ake wa, amma aka fuskantar da ita ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa Ibnu Kathir yake cewa haza tanbihun bil a'la 'ala al adna. Wannan faɗakarwa ce amma ta sama, amma na ƙasan ake gidi. Sai aka faru faɗakarwar ta sama. Fa innahu ta'ala idza kana ya'muru 'abdahu wa rasulahu bi hadha. Domin idan ya zama na Allah madaukakin sarki yana umartar bawansa da manzansa da wannan. Istiqillah. Fala an ya'tamira min dunihi bidhalika bi tariq al-awra. To a umartu wanda bai kai annabi ba. Da cewa istiqillah ya fi cancanta, ya fi dacewa. Idan har ya zama za a ga yawon manzon Allah haka. وقد قال طلق ابن حبيب في ابن كثير في فترانا هي التقوى طلق ابن حبيب في التقوى شيني أن تعمل بطاعة الله كأي دعاء لله على نور من الله بس حسيد جوجم الله ترجو ثواب الله كنا لما يرجر الله وأن شيني التقوى وأن تترك ما أسيت الله كبر ساقا وأن على نور من الله أبسا حسينا الله معك تنسرتي kuma maqasata azabillah kana jin tsoron azabar Allah. Da haka nan shine umarnin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na istiqillah ka kiyaye dokokin Allah. Ma'ana ka kamanta abin da Allah ya umarni kamar abin da Allah ya hana. Ka toge akan haka to min ba da aula mu ruwa wannan kira mu wannan umarni. Ya Allah ce wala tu'il kamili kada kai biyayya ga kafirai wal munafiqin da munafiqai. Anan sai aka ce manzo Allah kada ya bisu, ma'ana kada ya saurari, kada ya saurara abin da suke faɗa kafirai da munafikai. Idan aka ce kafirai kuma aka ce munafikai aka sa kalmomin biyu a guri ɗaya, to abin da ake nufi sai kowanne ya ɗauki gashi. Anan alkafirina kafirai da suka bayyana kafirci a fili kafirai ne, almunafiqun kuma kafirai da suka ƙone kafirci. To aka ce manzo Allah kada ya bisu. Wanda manzo Allah dama ba zai yi da'a da biyayya ga kafirai ba, sai aka ce kada ya tsorani, kada ya bi. Wannan kamar shin fada ne na abin da zai yi cikin sura. Cikin sura za a zo ga wani hukunci wanda da ake yi a jahiliya, amma manzo Allah ya sufi shi. Ga yadda ake tafiya a jahiliya yanzu Allah ya ce ba haka za a yi ba. Abubuwa biyu uku hudu, to tun farko sai aka yi shimfiɗa. A matsayin manzo Allah fada ne sannan ma kada ya tsorani kafirai. Da haka duk abin da za su faɗa a kan abin da Allah ya umarni kada ya tsorani. Haka nan munafikai kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ta kansu kada ya saurare su. Sab dan ne inna Allah bika anna kana aliman wa yaji masali ne hakiman bi hikma. Sannan gwani ne wajen yin ayyuka. Duk ayyukan Allah babu wani aiki da za a gani a ce babu hikima. Wannan suke wannan aya da waɗannan sunaye guda biyu kamar ta'alili ne, kamar bayani ne da ƙara fito da dalilin da yake nuna maka bin Allah shi ne daidai. Ƙara fito da dalilin saboda mai inna Allah aliman ubangiji masani ne, ma'ana shi ya fi cancanta a bi umarni, shi ya fi cancanta a yi da'a, domin shi ya san ƙarshen al'amura, kuma shi ne mai hikima cikin maganganunsa da ayyukansa. Sai sa Allah ya ce wattabi' ma yuha ilayka min rabbik, ya aka ƙara jaddadawa ka bi abin da aka yi maka wahayi. Inda an ce manzo Allah kada ya saurari kafirai, kada ya saurari munafikai, to kamar mai saurari zai jira to me zai saurara. Ya Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbik, kabi abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka. Kenan abin da ake yi to manzon Allah ya bi shine na wahayi. Ibn Kathir ce ai qur'anu wa sunna, qur'ani da sunna. Wannan mun yi wannan bayani a baki wa sunna ma wahayi. suna madaga Allah ne wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata da haka manzo Allah kai da'a ga abin da Allah ya umarci ka kai biyayya cewa manzo Allah ya ga abin da aka yi mai wahyi wannan ya nuna kenan ba a jin ra'ayi idan ya saba wa alqur'ani da sunna jin ra'ayin wanda zaka yi kowaye idan ya saba alqur'ani da sunna to kada ka yi domin Allah umarni ya ba manzo Allah ya ga abin da aka yi masa wahyi kada ya yi wani abu kuma bayan haka idan ku abiya dace da alqur'ani da sunna to kadi dama kuma in ka ji ba ra'ayi wani gaba alqur'ani da sunna kadi wannan kuma shine dukkan kiran malamai na Allah dukkan malaman da aka yi addini har zuwa yau ita malami na gaskiya ne za mu yana kiran mutane ne zuwa ga Allah zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama baya cewa ku bi ni ko da ina kan bata a'a yana ma jan kun bi kar ku bi ni idan da kanku ku tunatar da ni ku jara mu قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اقبل باقواليا حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى امام ابو حنيفه في بلاد المسلمين يرقوا ده مغنغنونا حتى يطور اكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يطور اكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق ابو حنيفه وما يكون امام دار الهجره امام مالك امام دار الهجره malamin daru hijira ma'ana malamin madina wanda ya zauna a madina shi sake mai sake shi imam daru hijira wa malikul imam daru hijira fi qala wa qad ashara nahwa al-hujra fi kullu kalam minhu hu qabuli wa minhu mardudun fi war-rasul haka imam malik yake ya nuna inda manzo Allah yake farki sallallahu alaihi wasallam yake kullu kalam minhu hu qabuli duk wata magana akwai ta karfa ومنه مردود اقول لك ان الجزاء لا يفرع كرابا في ور رسول بل مدنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم والشافعي قال ان رايتموه امام الشافعي شيء ان كون ذا مغنى قولي مخالفا لما رويتموه يا تابع عند رويتموه من الحديث فضرب الجدار يا تابع عند رويتمونا في كدكي بانغو بقولي يلحق مخالف الاخبار da magana ta saba ta annabi in kun ga magana ta da nake faɗa ta saba wa abin da kuka rawaito na hadisi daga annabi ko da magana ta ku je ka cikin bango ko shafi iyo qara irra ayyuhu qawli mukhalifan lima rawaitum min al hadith fadri bil idara bi qawli mukhalifan akhbara wa ahmad imam ahmad kina qala lahum la taktubu yace kan ku rubuta abin da nake faɗa la taktubu ma qultuhu bal aqulu dhalik fatuluhu kakurmu ta abin da nake faɗa kuma ku je ku nemo kici daga inda na saba wanzur ma qala fi hudiyat al arba'a da kalla abin da wannan malami ya suka faɗa wa amal bihi fa inna fihi mata'a kai aiki akwai amfani a ciki ni kam ihari kulli du ta'assubi wal mutibuna yaqtaduna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ka dukkan malamai ne suka faɗa ba wai ya wannan mutum ba duka ko maganganun suna nan yawa an rawaito Allah ya ce ittabi wattabi ma yuhadi ilayka tarbi kaje abinda aka yi maka wahayi daga ubangijinka inna allaha hakika anna kana bima ta'maluna khabira Allah mutsani ne dangane da abin da kuke aikatawa dan Allah ya cike ayar da kana aliman hakima nan kuma bima ta'maluna khabira al khabir shine wanda ya san abubuwa cikin su da bakin su shine ma'anar khabir wa ubayyidu ya san komai da kuke aikatawa cikin shi da bayani sai Allah ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah in wa qata billahi wa ila Allah ya isa abin duro wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah menene dogaro ga Allah shine zuciyarka ta zama mai kita mai aminta da yaqini cewa Allah madaukakin sarki zai ba ka abin da kake so kuma zai kare ka kana da wannan yaqini shine ma'anar tawakkali tawakkali ba yana nufin kada kai yi riko da sababi ba a tawakkali ba yana riko da sababi kada ka ce bazan ci abinci ba saboda na dogara da Allah bazan fita neman arziki ba abin da zan bukatu na saboda na dogara da Allah a abin da yake yi ka fita nema amma zuciyarka tana tamfar cewa Allah ne mai bayarwa duk wani wanda zaka je gurin shi kai mai aiki ya biya ka ko kai mai yaro ko ka sai mai sababi ne amma waye hakikalin mai azurtawar Allah zuciyarka ta tafi da wannan ya zama kana wani kada ka taba rafe zuciyarka ga wani Allah ka dinga tunanin wai akwai wani dan adam da shi ne yake ba ka koyi ke hana ka ko da a karkashin shi kake shi sabari ne kuma Allah ya ga dama sai ka je gurin shi sai Allah ya hana ka kuma ka je gurin wanda ba ka roƙo Allah ya baka shi yasa wani sakin akan samu sababi amma abin da yake biyo bayan sababin kuma yake cika wanda wasu ba sa gane wannan wani sai ɗauka kamar sana'a take ba da wani sana'a da yake ki ai ka da yake fito ni ma ita zan yi ita sababi ce shi yasa sai ke sana'a kuɗin ne zuwa shi kuma yayi ke samu kuɗi kai kuma ka je kai wannan da shi wani kuma yayi ke samu kuɗi ba kai kuma ka samu kuɗi saboda duk waɗannan abun asbabu kamar magani ne ba ka da lafiya ai ka sha magani kawai wani kuma irin wannan maganin kuma ya sha yayi saboda sababi ne maganin Allah ne mai kaddara abin ya yi idan Allah bai kaddara ba zai ba ka duba annabi Ibrahim da aka kashi wuta Allah ya ce kunna ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim Allah ya ce muka ta wuta ki zama tsayi gashi a cikin wuta tana ci amma tasirin da Allah ya hana to kan mutum da saboda ne dan annuna maka cewa ba wani tsaye bai kuna da zaki ha ba sai da izinin Allah take yi in Allah bai ba da izini ba sai a shiga a fito da haka duk abin da ake son za a mutu sai a je ba a mutum ba a fito saboda ba shi bane daga Allah to wannan shine tawakkali karatu din sarka ga Allah madaukakin sarki kai ruko da sabari ruko da sabari wannan kuma umarni ne na Allah domin Allah ya ce mutu ta ku wallahi ta'ala lakum al-ardu dalulan am shi bi manasibiha wa qulu bi rizqi kaga Allah yake ta tabi ku je ku nema fa idza qadaytum as-salata fantashiru fil ardi wattaqu min fadlillah haka Allah yake idan kun gama sallah ku tafi idan kun gama aikin haji sai ka alaikum jinamu an tabda wa fadlan min rabbikum in ka je aikin haji da kuma aikin haji sai ga wani za a ce asiri ba ba dai kike siyasa asiri ba Allah ya halatta amma dai ka sani mai bayar wa shi ne Allah ki aka ce manzon Allah wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah nan ma ana magana da mu in bai auya wa kafa billahi wakila Allah ya isa a gidi yoro sai Allah ya ce
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله بيسنيا والمسلم زوتيا ديبا اتكين سكين وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهم منهن أمهاتكم هكذا الله بيسنيا ما في كنكبا وأن تكون زهاري بسوء الله بيسنيا سزمتيا ينكبا وما جعل أدعياءكم أبناءكم الله بيسني أئنكم رقوا وزم أئنكم نتكو ذلكم قولكم بأفواهكم وأن تنجك مغنبنكم ليد باطنكم والله يقول الحق الله ينا فإن بسيا وهو يهدي سبيلكم يتي شيء يشري وزوى بسفر مريريك الله يشن فئة قلت يطار وتشن فئة سود كنت الذي يبايع الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله بيسن يا ومسلم زوتي يا دي بقى سكن سكيش دول الجلي الله يا أهلك لزوتي يا بي أنا الجعل الشيخ حسيني لكي شيوى الجعل الكوني بمعنى الله دي أهل السمة كم بزوتي يا دي بقى قوة تغني زوتي يا بي في لشي ما وندي كي دزوتي يا بي أتانا دشي wasu kace dalilin sokar wannan akwai wani mutum ne a garin Makka Quraishawa suna ce ne Zulkan Bayni wai ne yana da zuciya biyu shi mutumin yana rai cewa zuciyar shi guda biyu ce kullum minhuma bi aqlin wahid ko wata zuciya da hankali shi kace a cikin ta don ma hannun hankali shi ne zuciya sai ce shi biyu aka ba shi dan haka hankalin shi ya fi na annabi kamar da yake fada sai ce kana shi Zulkan Bayni sai wannan aya ta sauka tana musu rabbi cewa babu wani da Allah ya bayar zuciya biyu a tare da shi haka kuma da nake ce amma nan sababin da zuciya yana da rauni abinda malamai suka ce abinda aya take so ta tabbatar cewa shin fida ce kamar yadda
ba mai zuciya biyu a tare da shi to haka wa ma da ala azwajakum la'in tuzahiruna minhunna ummahatukum haka nan Allah bai sanya matan ku da suke jihari da su ba su zama iyayen ku mata abin da ake kira jihari shine mutum ya kamanta matarsa da bayan mahaifiyarsa ya ce bayan ki a wajena kamar bayan mahaifiyata ka ga mutum baya halatta ya je wa mahaifiyarsa ya aure ta baya halatta mutum ya aure mahaifiyarsa wannan akalar a hankalce da jama'a su balantana ma a shayanci su sai zama laraba in suna so su haramta wa kansu matan suna so su saki matan sai kalli matan ce sai ai in na je gurinki bayan ki kamar bayan mahaifiyata sai kamar ta zahu hadi zahri ummi yana nufin yin biyar da murisa ba shi ba ita to wannan shi ake kira jihari ina malamai sun yi dogon bayani kan ba lallai sai baya ba kuma ba lallai sai uwa ba wanda ya kamanta matar shi da muharramarsa muharramarsa wanda take tahrimi ne abadi tahrimi ne na har abada kusan akwai muharramarka amma ba har abada ba yanzu in kana aure ka ci kanwarta haramun da ka aure ki sai dai in ka rabu da yar ko da muku ko ka sake ta amma in kana kana aure da ya to haramun ne ya kanwarta haramta kanka amma ai ka ga ba daidai kake da kanwarta wanda yake ci dai ba inda za a ce kanwar matarka za ta tafiya a ce ta nemo muharraminta to ba za a zo da kai ba dan kai ta hari ne ba abadi ba ta hari ne na wannan lokaci lahu abad muaqqat ne sai dai ta kawo ta kokarin ta amma kai ba za a kawo ba za a kawo ka ba dan kai wannan ta hari ne ba na har abada ba amma kuma haramun ne ka aure ta ba ka ci wannan ba dan ba a hada iya da kanwa iya daya ko kuma matarka kanwar babarka ko yar babarka kaga idan kana tare da ita ba za ka aure su ba dan ba a hadawa amma in ka rabu da su za ka iya aure amma na hin fiye da ta hafi ta ciki wannan muharramar ka ce ta talida nan har abada ba na da ta aure ta to dan haka suka ce ba wai dan sai ya kamanta da uwa ba ko ya kamanta da muharramar sa muharrama ta har abada misali ya kalle ki ce ke a guri na kamar Allah ta ma'ana yana kamanta da rikici da kanwarsa in na je miki na je wa kanwata ko ya ta ko ni ko kaka ta ko muka mun tun haka wannan din dauki ne na jihari to malami sun zo ban bayani kan matsalar jihari ba ta sarki ba to wannan abin da kuke yi idan kun yi shi a jahiliya to kuke nan sama da rai to shine Allah yake so ya nuna muku wannan hukuncin ba haka yake ba a Qur'ani ba shine Allah yake to Allah bai sanya wa mutum zuciya bi a cikin shi ba kamar yadda Allah bai sanya mutum zuciya shi ba kowa da kai Allah yi shi to haka nan kuma Allah bai sanya matan ku ba wanda kuke aure Allah in tuzahiruna minhunna matan da kuke jihari da su Allah bai sanya su ummahatukum su zama iyayen ku da kanki da haka in mutum ya kamanta matar ki na mahaifiyarsa yayi mugunan magana yayi munkaran min al-qawli wa zura kuma yana da dama a mutunci ya dawo amma sai yayi kafara kamar da Allah ya bayyana a cikin sura ta qad sami Allah sura al-mujadila Allah yayi bayani yadda mutum zai koma zuwa ga hakiki kuma Allah ya kira da wannan abu munkaran min al-qawli wa zura da ka haramun ne yin zihari in kuma mutum ya ce ga hanyar da zai koma zuwa ga hakiki amma ba za a ce ba zai koma zuwa gare ta ba dan wannan matar da yake da mahaifiyarsa ba mahaifiyarsa ba sai Allah ya ce wa ma ja'ala adiya haka nan Allah bai sanya ƴaƴan ku na riko ba addai addai shine dan da mutum zai da awa shi nashi an samu yawo ba san baban shi ba sai wani dan ya girma ma shi ko dan ya rike sai shi da yau ni ne baban wani wani dana ne shine abin da zai kira attabanni ala rabbi laraba suna irin wannan lokacin da Zaid ibn Haritha yake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi asalin Zaid kamo shi aka yi hari aka kai garin su yana gurin kakan shi aka kamo shi aka zo aka tsayar da shi bawa ya fada gurin hakim shi kuma hakim da karshe ya bai wa nana Khadija shi ko ya bai wa nana Khadija shi yana bawa yana nan da manzo Allah ya aure nana Khadija sai nana Khadija ta ba manzon Allah shi da aka ce zama yana bararren bawa manzon Allah ya kanta shi sai zama yana manzon Allah hidima yana tare da manzon Allah har wata rana baban shi da kawun shi da faffan shi suka ji labari ai ga inda zanjiri ke inda an sani ma sai aka ji labari yana Makka yana gurin wani nan da nan suka zo suka samu manzon Allah suka yi sallama suka ce sun zo su tafi da dan su zai za su biya kuɗi su fanshe shi fita daga bauta sai manzon Allah ya ce to a kira zai in ya zaɓi zama da ku ku tafi da shi ba na buƙatar komai in kuma ya zaɓi zama da ni to ku ba mu shi da haka da aka zo aka zai zo kasan waɗannan ya kalla shi wannan babana ne wannan babban shi ne to mun zo mu tafi da kai ya za ka bi su sai ce shi wallahi ba zai zaɓi wani akan annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to ku shaida zai ya zama ɗana ina zama baban shi Abdullahi dan Umar yace sai yake kenan shi zai zama ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a jahiliya idan kai wa mutum haka to ya zama kamar dan da kai ba zai gaji ka kuma in ya aure mace ba za ka aura ba dan ana daukan kamar dan da kai ba ne ya aure mace ya aure mace to sai Allah yake to ilala ta wannan hukunci ne nan ba aka bari to shine Allah yake wa ma ja'ala abi iyyakum yadda Allah bai sanya wani zuciya bai ba a cikin hukunci to haka nan Allah bai sanya ƴaƴan da kuke da awar ƴaƴan ku ba ƴaƴan ruku Allah bai sanya su ba abna akum Allah bai sanya su zama ƴaƴan ku ba ƴaƴan ku bane da haka duk wannan ba haka Allah ya tsara ba ba kuma Allah haka ya sanya ba sai Allah ya ce zalikum waɗancan maganganun in ma mun tafi a kan riwayar cewa akwai wani da yake da aurena da zuciya bi Allah ya ce bai sanya musu zuciya bi ba da kuma jihari da kuke yi da wannan ɗan riko kuke ɗanku ne waɗannan maganganu guda uku Allah ya ce qawlukum bi aqwalikum maganganun ku ne da bakunan ku ba Allah bane ya daukar ba wani hukunci bane na shari'a magana sai ta fatar baki kuke yi kurin amma hakikalin gaskiya ba haka abin yake ba ba yadda za a yi ɗan riko ya zama ɗanka sai Allah ya ce wallahu yaqulu al-haqqa Allah bai na faɗin gaskiya duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wa huwa yahdi as-sabil kuma shi ne ke shiryawa zuwa tafarki madaidaici da haka dukkan abin da Allah din ya faɗa gaskiya ne ba wani abin da Allah ya faɗa wanda ba gaskiya ba dan Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne in hukunci ne kuma adalci ne da haka waɗannan da kuke da awa to duk wannan abuwa maganganu ne da kuke faɗa da bakinku amma ba haka yake a gurin Allah ba daga nan sai Allah ya kawo umarni ya ce
ud'uuni aba'i wa aqtatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما
نعم إذا أنقم الشنفئة إن لك فرقا سورة أن يشنفئة يا أيها الذين اتقوا الله يا يدوكم في الله مكتيد مؤكد duk da an fuskantar da magana ga annabi domin min ba da aula mu kiyaye dokokin Allah sannan a ga mana Allah alim ne masani ne kuma hakim ne mai hikima baya yin aiki babu hikima sannan kuma aka take fuskantar da magana ga annabi ka ji abin da aka yi maka wahayi wannan ma da mu ake min ba da aula ma ba abin da aka yi wa manzon Allah wahayi sannan kuma aka tabbatar da duk abin da muke aikatawa Allah ya sani ciki da bai sannan aka yi magana dogaro ga Allah ko da za ka ji umarnin Allah wani abu same ka saka damu sai dai ka dogara ga Allah Allah kuma ya yi ta abin da ya zai kare ka zai cika alƙawarin da ya ɗauka sannan sai aka sace wata shimfiɗar cewa ba a halitta ta Allah babu wani mai zuciya guda biyu in ma na ana cewa zuciyar shi guda biyu to babu sannan waɗannan mata da kuke zuhari Allah bai sanya su iyayen ku ba haka nan ƴaƴan riƙo da kuke ta ƴaƴan ku ne Allah bai sanya su zama ƴaƴan ku ba ku sani Allah gaskiya yake faɗa duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma shi yake shiryawa zuwa ga tabarki madaidaici to ga hukunci ud'uuhum li aba'ihim ku kirawo su ga iyayen ku huwa aqsatu 'inda Allah haka yake zama daidai a wajen Allah yake zama adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayen ku ba da za ku danganta su zuwa gare su fa ikhwanukum fi ddin ku sani ɗan uwanku ne a addini wa mawalikum kuma bayinku ne bararrun bayinku ne وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ba ku da laifi cikin abin da kuke kuskure kuka manta ko da kira su da wasu wanda ba iya yin ba ku da laifi walakin ma ta'ammadat qulubukum amma kuna da laifi cikin abin da zukatanku suka kulli suka ma'ana yadda suka yi da dandanci wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ne yawan gafara ne mai yawan jinta to wannan shine hukunci ud'uhu li abaihi ku kirawo su ku dangana su zuwa ga iyayen su ma'ana kan ruku to karki kira shi ka dangana shi da kanka mai yadda shi zuwa ga baban shi in sunanka Ibrahim ka dauko shi kana ruku to ina ka tashi kira sunan shi kada ake kula ibn Ibrahim a in sunan baban shi Ali ake kula ibn Ali kai ba za ka dangana zuwa gare ka ba a dangana zuwa ga baban shi shi ne abin da yake daidai ud'uhu bi abaihi ku kira wasu ku dangana su zuwa ga iyayen su da aka daga lokacin zaidu sai aka yi ga zaidu bin muhammad sai da ake zaidu bin harisa aka dangana shi zuwa ga baban shi tun da an san baban shi da wannan shi kuma ne yake cewa baya ba daidai bane a dangana mutum zuwa ga wanda ba baban shi idan mutum yana sani ya kawar da nasabar shi ya danganta ta ga wani saboda ba ya san baban shi dan kana a ce baban shi ne ko dan yana da talauci ko dan wani abu dan haka ya kauce wa baban shi ya dangana kansa ga wani to idan yayi haka wannan yayi abu mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi ya nuna wannan kafircewa ne ga kalimar Allah butulki da haka akwai wa'i akwai sakamako akwai narko mai girma ga wanda zai wannan ya dau nasabar shi ya dangana zuwa ga wani saboda me saboda baya so a kira shi da baban shi saboda yana kin baban shi to wannan laifi ne mai girma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi abinda ake so shine mutum ya faɗi zuwa ya dangana kan shi zuwa ga baban shi amma idan an yi ne dan a gane ba za a gane ba sai a ce wani dan wani saboda ya shahara da wannan to man ya ka babu laifi amma tun an yi dan gudun uba ko da suke gudun iyaye da ka ina ta ce duk wani mai hali ko kan kadan baban ka ko wani baban shi din da aka tsone shi da nashi saboda ba ya ko a gane cewa wannan wanda bai da komai baban shi ne wannan haramun ne duk wanda ya haka ya yi tsada a janna ya yi mutunci Allah ya haramta masa a janna amma in mutum zai dan a gane babu ne haka nan malamai na cewa in zaka kira mutum da dan ka a babin kyautatawa da babin sanu na magana babu ne amma yanzu ka ji kana ka zama yana rage masa ki kai da ta bar wannan abin da kake wannan ba ne inda kai ne ba wai da nidin na sarka ji zuwa gare ka ba kai ne dan ma'ana ya kautatawa da maganganu kamar yadda kuma akwai hadisi da suka nuna halaccin haka din babu laifi in an yi wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wasu da ya'yan ya daka da wasu da kai in ba dai kautatawa da kautatawa Allah ya ce ku kira su ku dangana su zuwa iyayensu huwa aqsatu inda Allah haka yake zama adalci a wajen Allah an ce aqsatu sai ku kiri ya tako da wannan sai ba wai ne ya zama dan ai akwai wani abin da yake adalci bane a hakan ne adalci a gurin Allah ka dangana mutum zuwa ga iyayensu fa in lam ta'lamu aba'a in ba ku san iyayensu ba za ku in tonki a kai ba san wai baban shi ba dan ko shi a kai gidan marayu ba sai mu kai kuwa mu kuɓe da yan uwanku ne a ciki ya zo duki wa da ɗan uwanmu wa mawalinku ko kuma bayan ku ne da ku yanka sai ku ce tuwa ne wa ne maula kula ne kamar da za ka yi hadisi a ce zaidu sai a ce maulan nabi sallallahu alaihi an abi rafi maulan nabi sallallahu alaihi wasallam barazan fara wa kuma kai ma na iya cewa burani maula kula ana nufin ma'ana balarrar bawa shi ne ke yin da haka wannan idan kuka yi babu laifi sai Allah ya ce ɗan uwanku ne a cikin addini da haka kada ku dangana zuwa gare su wa laysa alaikum junahun fima akhtatum bihi babu laifi cikin abin da kuka kuskure inda yanzu ana ta kuka ta mana amma sai mutum saboda sabo ya saba sai ya dangana shi zuwa ga kanshi to in kuskure ne babu laifi Allah ba zai kama ba kamar yadda hadisi ya tabbata haka walakin ma ta'ammadat qulubukum amma abinda zukatanku suke da gangan wannan Allah zai kama ko ba a wannan babu ba a duk ayyuka abinda zaka yi bisa kuskure to Allah yana yafewa amma abinda zaka yi na danganci to Allah yana kama ka amma in a babu ibada ne kai kuskure to akwai kuskuren da sai ka dawo ka gyara ibada
ba za a kama ka da rage amma za ka dace gyara ibada kamar yadda muke bayanin mutumin da yin sallah ba shi ma wanda Allah ya ce ko ba yin sallah ba yin sallah ba da haka za a ce tunda kuskure ne shi ke da sai gyara ibada amma in a wajen abubuwa ne mutum ya yi aikata abinda aka hana shi kuskure Allah ba zai kama shi ba sai ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai lokaci ya cin mana idan Allah ya kai mu gobe za mu ƙara bayani kan wannan aya shiga aya ta gaba abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da idan da kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
الحمد لله.